Muslimi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yabo da godiya sabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya hada mu a wannan yammaci na Litinin 10 ga watan Dhulqa'da shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, daidai da 16 ga watan 9 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya. Kuma a ci gaba da karatunmu na littafin A'lamu Sunnati al-Manshura na Sheikh Hafiz bin Ahmad al-Hakami rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Za mu tashi yau a tambaya ta 176, man nushratu wa ma hukmuha, haka ne? Tafadhal.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما النشرة وما حكمها؟
النشرة.
النشرة وما حكمها؟ النشرة حل الذكر عن المكتوب، فإن كان ذلك بذكر مثله وهي من عمل الشيطان، وإن كانت بالرقى والتعاويذ
المشروعة فلا بأس بذلك. نعم. وانا تنبأ كما يدي مكدي تنادى علاقة دا ابن دا اكي تيمة النشرة. النشرة ما انرتا شيني ولولي سهري. اذا اكي سهري تو ايوان ابو دزي ولولي شي وانا سهري تي اكي تيمة النشرة. تو شي سايتي من نشرة. Me yake nufi da an-nushra? Yace an-nushratu halu sihri anil mashuri. To wajen amsa malam sai yake cewa an-nushratu halu sihri anil mashuri. Abinda ake nufi da nushra shine warware sihiri daga wanda aka yi wa sihiri. المسحور شيني وند أكيوة سهري. ساحر شيني شيني سهري. يو ما أكسي مسحور شيني وند أكيوة سهري. تولولي سهرين يزما باشد تاثيري أكانسا. شي أكي نفدا النشرة. يشي فإن كان ذلك بسحر مثله. إذا ون ولولي سهرين. An yi walwale ne ta hanyar amfani da wani sihirin irinsa, an wa wani tsafi an masa sunmu ko an masa abinda ake cewa dai sihiri, sai a ce aje a samu mai sihiri yayi wani sihirin dan a walwale wannan sihirin. To wannan sai ce in ya zama haka ne, yace fahiya min amali shaytan, to wannan yana daga cikin aikin shaytan, bai halatta ba. Wa in kanat birruqa, in ku an yi ne ta hanyar ruqya karatu, wa ta'awidi da addu'o'in neman tsari, su ake ce ma ta'awidi al-mashru'a, wanda suka halatta sai ce fala ba'sa bidhalika, to wannan babu laifi. Ba laifi idan addu'o'i ne aka yi har sihirin ya warware, amma idan abinda aka yi shine wani sihirin irinsa, to wannan bai halatta ba. Shine shi malamin a cikin littafinsa Sulamul Wusul baitocin da ya sharhi ya sa masuna kuma ma'arijin kabul, wato sharhin Sulamul Wusul, yake cewa wa halluhu bil wahyi nassan yushra'u amma bi sihrin mithlihi fayumna'u, haka ya faɗi a cikin baitocin. Ma'ana wa halluhu ai hallu sihri, shi sihri a warware shi bil wahyi, inda wahyi ne, in an ce wahyi ana nufin alkitab wa sunna, wato qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In su aka yi amfani da su aka karanta aka warware sihiri nassan, da nassi wannan ya zo mana cewa yushra'u, wannan ya halatta. Amma bi sihrin mithlihi, amma inda sihiri ne irinsa aka yi don a warware wani sihiri, sai ce fayumna'u, to wannan an hana shi. Akwai asar da yawa a wannan babin wanda shi ma ya kawo su a cikin ma'arijul qabul, da aka rawaito daga Abdullahi bin Mas'ud ya karhanta shi kansa yin nushra. Al-Hasan al-Basri shi ma ya haramta. Akwai riwaya daga Sa'id ibn Musayyib cewa ba laifi, amma itlaqi yayi, shine malamai suka ce tunda itlaqi yayi, to ana daukar shi a fassara shi da wannan wanda ya halatta ne ta hanyar ruka, domin kowa ya san sihiri babu mai halatta cewa ai sihiri dan a warware sihiri. Saboda haka duk ruwayoyin da suka yi hani akan nushra suna nufin wannan wadda take min amali shaytan ta amfani da wato sihiri irinsa. Ruwayoyin da suka halatta kuma to suna nufin wancan na ruqiyya wanda za a yi ruqiyya kai. Ina cewa kullum abin da ya kamata a faɗa shine ruqiyya, ba ruqiyya ake cewa ba. A larabci ruqiyya shine larabci mai kyau. Don haka ya halatta idan karatu ne za a yi ta hanyar ruqa da kuma addu'o'i da suka halatta a Qur'ani ko sunna, saboda Allah madauki ya jarrabi wani da sihiri to a yi karatun Al-Qur'ani a karanta ayoyi. Akwai ayoyi da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin Al-Qur'ani, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gwajin da ya yi na aiki da ayoyin Qur'ani wajen maganin irin waɗannan abubuwan ya karanta su. Kamar ayatul kursi tana da ƙarfi sosai, wanda aya ce da tafi kowace aya girma ko daraja a Qur'ani. In ana zancen ayoyi babu aya da ta kai ayatul kursi. In ana zancen surori Fatiha yawa, sannan sai irin su qul huwallahu da suke sune sulusin Al-Qur'ani. Duk wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗa mana wannan ayatul kursi babu aya da ta kai ta ƙarfi wajen maganin shaidanu. In mutum ya lazimci karanta ta bi idnillahi tabaraka wa ta'ala, Allah zai tsare shi daga har ma shaidanu su kusance shi ko su yi tasiri a jikinsa ko makamancin wannan. Shi yasa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana din nan cewa bayan kowace sallah mutum ya lazimci karanta ayatul kursi, idan ce babu abinda zai hana mutum shiga aljanna sai in bai mutu ba. Yana da kyau mutum ya saba da wannan duk sallar da aka yi, kar kai gaggawar tashi ka zauna ka yi zikirorin nan kuma ka karanta ayatul kursi a ciki. Allah subhanahu wa ta'ala yana tsare mutum da irin waɗannan al'amura din. Allah ya tsare mu baki ɗaya. Idan kuma irin karanta suratul baqara mutum ya lazimci barin koda cassette ne suratul baqara a gidansa kullum ana ji, to shaidanu ba za su sauka gidan ba, ba za su iya cutar da kowa a gidan ba bi idnillahi ta'ala. Yawa, da dai kuma abubuwa da yawa sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ko an yi masa, kamar da zamu zo miji. To tambaya ta gaba,
ma hiya ruqyatul mashru'a? Hiya ma kanat min al-kitabi wa sunnati qalita, wa kanat bil lisan al-arab, واعتقد كل من الرازي والمرتدي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام وارقاه كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها. كل ذلك في الصحيحين وغيرهما.
يا تنبأ أكم وتشي رؤيا إن ودتك تاهلت كل أنك تي مكا يا هلت كي أبو توسي أجي مكا أكوي والنئل النوء إني هلت والنئل النوء إني بهلت تبا أكوي نوء نئل ون رؤيا قدابيو ruqiyyar da take halal ne da kuma wadda take haram ne ai amfani da ita. To wacce ce wadda take halal ne? Shine ce hiya ma kanat min alkitabi was sunnati khalisatan, shine wadda ta kasance a cikin alqur'ani take ko kuma a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ruwaito ta. Wa kanat bil lisan alarabi, sharadinta kuma ta zama da larabci, ba a yin ruqiyya da Hausa, ba a yin ta da wani yare, domin yaren la'alla ya zama cewa bai fassara hakikanin waɗannan kalmomi na Al-Qur'ani daidai ba. Ba ka karanta ruqi ka zo ruqiyya sai ka karanta ma'anar ayoyin, misali ka ce bari ka karanta ma'anar ayatul kursi, wannan ba daidai ba ne. Sai dai ka karanta ayatul kursi ɗin dole da larabci. Wannan shi ke lazimta mana mu zauna a koya mana waɗannan addu'o'i daga Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Uje gun malami ka dauki littafi a koya maka wal kaza da kaza wal kaza, ana koya maka kana riƙewa. Duk mutumin da yake son wannan irin hanyar, wallahi ba hanyar da take taimakon dan adam. Na farko ta gyara masa zuciyarsa, ta samar masa alaka mai kyau tsakaninsa da Ubangiji. Tawakkali, kai ka ji dandanan ibada tsakaninka da Allah kana hulɗa da shi. Yafi a ce ka zauna baka iya komai ba, baka iya karanta larabci ba, sai duk abin da ya same ka sai ka ce bari a je gun malamai. Malaman nan kowaye ka je gunsa idan baka san tsarkin zuciyarsa ba na farko tukuna ana kyautata zato dai malamai suna da tsarkin zuciya kuma abin da za su yi shine waɗannan ayatul kursiyin za su karanta wannan za su karanta to kai ma an ka tsarkake zuciyarka ka karanta wannan bi iznillahi tabaraka wa ta'ala sai ya zama cewa Allah madauki ya baka wannan kariya da kake so kuma sannan kai kafi kowa sanin abin da ke zuciyarka na bukatu na abin da ke damunka akwai abin da duk yadda ka yadda da malami ba ka gaya masa abin da ya dame ka ba za ka ji nauyi ka fito masa da sirrinka don wani in ya ji ba iya nan gunsa zai tsaya ba sai ka ji ya yada don haka bai kamata a ce ka kai sirrinka inda wani zai ji ba to ya kamata a ce mutum ya daure ya koyi larabcin nan a koya masa duk harufan nan da ake karanta ayatul kursiyyi fatiha kyakkyawan karatu qul a'udhu bi rabbil falaq da nasin nan qul huwallahu ahad da sauran ayoyi dai suna nan a cikin alqur'ani da surori yana da kyau mutum ya koyi yadda ake karanta su akwai kuma littafai da malamai suka rubuta suka tattara irin waɗannan addu'o'i malam sa'id bin wahf al-tahtani mun san littafin sa na hisnul muslim ko to banda shi kuma ya rubuta wani kuma addu'a ko abin da ya shafi ilajin ruqa ko al-ilaji bil ruqa min al-kitabi wa sunnah shi ma yana da muhimmanci a mutum ya samu ya karanta shi duk abubuwan ko ayoyin da ake karantawa a wannan babi na ruqya ya kawo su mutum kuma ya samu ya karanta ya je gun malami aka koya masa da tajwidin sa ya karanta ya haddace a hankali duk abin da ya taso masa ya karanta da kansa insha Allah wannan ya fi masa amfani da ya dogara da wani Allah madauki ya kara mana ilimi mai amfani to sai ya ce ya zama bil lisanil arabi wa'taqad kullu min ar-raqi wal murtaqi kuma sannan kowanne daya daga cikin shi mai ruqyar da wanda ake wa su kudirci a zuciya anna ta'thiraha cewa tasirin wannan ruqya din la yakunu illa bi idnillah ba zai ba sai da iznin Allah shi yasa kullun ko ka ce a karanta ayatul kursi ka ce bi idnillah wannan lokacin za a iya samu a karanta din ba tai ba saboda ko rashin tsarkin mai karatun a lokacin da yake karantawa ko rashin halartar zuciyarsa a lokacin zuciyarsa ma tana gafala bai damu da wannan abun ba shi yasa kaga babu wanda ya san muhimmancin abun irin wanda abun ya dama ko ba haka ba idan kai da ka fi sanin bukatar da tsananinta in kai ne kake yi ba za ka yi wasa ba wani kuwa wanda kuɗi aka bashi don yayi ba zai mai da hankali akan wani duk da cewa ya halatta a karɓi kuɗi akan yin kamar da namu zo miji illa bi iznillahi azza wa jal sai fa inna annabiyya sallallahu alaihi wa sallam domin ko annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam qad raqahu jibril ya tabbata a hadithin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wata rana mala'ika jibril ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine har yake tambayarsa yana cewa istakait ka samu wata matsala kana da ciwo baka da lafiya qala na'am sai ce eh da ya faɗi wannan shine qala sai shi mala'ika jibril yake cewa bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin Allahu yashfika bismillahi arqik sai karanta wannan mala'ika jibril yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan addu'a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da lafiya kuma rashin lafiya in aka ce rashin lafiya yana da kyau mu fahimta ba wai dole sai maganar aljanu ne ake yin karatu ba duk abin da ya damu mutum zai iya karatu a kansa ya karanta ayoyin nan in ma na shafawa a jiki ne ya shafa don ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacce cewa inda ya koya wa Ali da Fatima radiyallahu ta'ala anhuma lokacin da Fatima ta je ta kai ƙara gun mahaifinta aikin gida yayi mata yawa hannunta ya fara kanta da ka da niƙa da makamantansu lokacin da ta je an samu bayi na ganima tace ko annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba su bawa ɗaya rika taya su aiki a gida ko baiwa to shine sai yake cewa me zai hana in ba ku wani abu da zai fi muku amfani fiye da wannan bawa ɗin ko baiwa tace na'am to shine ya ba su wannan cewa kullun in za su kwanta su yi tasbihi 33 hamdala wato fa in an ce tasbihi kace subhanallah sau 33 fadin alhamdulillah shi ma sau 33 kabbara kuma ai 34 nan haka yazo 34 to yace wannan yafi da in ba ku wani khadimi mai muku hidima a gida to wannan daga cikin riwayoyin wannan hadisin ya nuna da kuma karanta har yanzu ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara amanar rasulu kenan ko ba laifi mu ji ko da dunkule iya dai abin da zan iya tunawa yanzu ayoyi da addu'o'in da ya kamata mutum yayi in zai kwanta misali a jere mutum ya so yayi akwai da dama riwayoyi suna da yawa amma daga cikin su a dunkule ka iya daukar wannan kamar da muka ji tasbihin nan 33 hamdala 33 kabbara nawa 34 to kuma sai kai ayatul kursi in kai ayatul kursi kuma sannan ka karanta amanar rasul mun san ayoyin nan guda biyu na ƙarshen suratul baqara in baka yi ba ka je a koya maka in kai wannan ka kuma karanta qul huwallahu uku qul a'udhu bi rabbil falaq shi ma uku qul a'udhu bi rabbin nas uku kowanne sannan ka tika da wannan addu'a ta hadithin al-bara ibn azib da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يزما ونن إتسيك أرشي دا إتدا كلفي تونن سيك توفى أهن كتوفى كان زما كرن توا سيك توفى سو أكو أهنك سيك شافا دك دكينك دك إند أهنك زي إيه كيوا ككي بند إند ذاك كلي الولا كإن كاتبا تونك شافا دكينك كو إنا سيك كون تادا ونن الولا أجيفا دكينك نداما kullum in ka lazimci wannan bi iznillahi ta'ala da wani zancen a harbo wani abu da zancen wani abu ya shame ka ko mummunan mafarki ma a bacci insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai tsare ka daga irin waɗannan kuma ka lazimci abin da alwala da niyya mai kyau insha Allah Allah zai tsare yara kuma ba laifi a karanta su ma a shafa musu uwarsu ta koya ta bi ɗakin su suna kwance ta karanta ta shafa musu a jiki duk wannan yana cikin abin da ba saba sunna bane bale yana cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan malaika jibril dan kasance dai a littafin bai ga mana nassin hadithin ba na ciro mana shi daga sahihi muslim ga addu'ar malaika jibril yake karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahi arqika ba urqika zaka karanta ba arqika domin lafazin raqa ba ruba'i bane thulathi ne karka ce urqika wannan hamza ta mudari'i ji ba ta asalin abin fi'ili ruba'i bane dan haka abin da zaka ce arqika bismillah arqika min kulli shay'in yu'zika inai maka ruqya inai maka addu'a ta neman waraka daga abin da ke damunka daga dukkan abin da zai cutar da kai shine min kulli shay'in yu'zika min sharri kulli nafsin daga sharrin kowanne rai kuga da'ima saboda kasancewar sharri na sihiri ba a yin sa dama haka kawai shi kadai sihiri ba cuta ce da take zuwa misali kamar ciwon kai zazzabi Allah ya koro ta ita kadai ta zo ba duk inda kaga sihiri wani mummunan zuciya ce ta zauna ta kulla shi kuma fahimci nan kuma ana hadin kai mai dama da dan adam da aljan yawa in irin wannan na aljanu ne in kuma wanda ba na aljanu bane wasu sun kullun ne akai ba aljanu shi ma dai akwai mun ji hukuncin sa a darasin da ya gabata dan haka idan mutum zai shi yasa zaku ga ana ambatan maganin nafsi min kulli nafsin ko min sharri kulli nafsin daga sharrin kowanne rai rannan na aljan ko na dan adam au ainin hasidin ko kuma wani ido mai hasada duk wannan kun san daga cikin abubuwan da suka shafi dan adam akwai ido abinda bahaushe ke cewa ko kambun baka ko bakin mutane din nan ba wai ƙarya bane akwai abubuwa da mutane wasu mutane suna nan Allah ya yi su su ma ba su san kansu ba da irin wannan abu idan suka ga abu ya ba su sha'awa ko wani mutum ya burge su ko saboda hanyar maganarsa ko wani yanayi nasa ko matsayi nasa idan ya burge su kawai suka ji sha'awar sa ko sha'awar wani abu na abin da yake yi kawai sai wata cuta ta same shi wannan yana faruwa ba ƙarya bane shi ake cewa ainu wato kambun baka shi yasa idan mutum ya ga abu ya bashi sha'awa ko ka ji mutum ya burge ka ko a wajen maganar sa ko ilimin sa ko makamancin sa ko wani matsayi da ya samu to ka ce masha Allah tabarakallah to in ka faɗi wannan in kana da irin wannan cutar insha Allah ba abin da zai same shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya koya mana yana da kyau mu saba da wannan ko baka san kana yi ba duk abin da ya baka sha'awa in ka ganshi ka ce masha Allah ka faɗi wannan masha Allah tabarakallah ma'ana wannan Allah shi ke abin da ya so Allah kuma tsarki ko alkhairai sun tabbata a gare shi domin yayi wannan irin bawan Allah din da kaza da kaza sai ya zama cewa babu wani abu bi iznillahi ta'ala da zai shafi wannan mutumin da ka gani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi irin wannan wata rana wani bawan Allah yazo yana da ciwo a jikinsa sai ya tabbata cewa yana wanka ne wata rana wani daga cikin jama'a sai ya ganshi sai ga surar jikinsa sai ta bashi sha'awa cewa Allah madauki yayi wannan mutumin kyan jiki da halitta kawai shikenan sai kama rashin lafiya ashe mutumin yana da irin wannan to shine annabi sallallahu alaihi wasallam aka kira shi aka ce cire rigarsa ta ciki singile take nan ma'ana rigar da daga ita sai jiki sai a wanke sai wannan yayi wanka da wannan ruwan da aka wanke din tare da addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan wannan wannan duk ya tabbata in an samu ainu cewa wani mai irin wannan abin ne tabbas yana da shi to haka ake shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani in mutum na da irin wannan in wani ya kamu da irin wannan damuwar in an ce ya zo ya wanke gabubban jikinsa din nan aiwa mutumin wanka da shi da kuma wannan rigar kada ya ki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya ce naki din in an neme shi da irin wannan abu musamman in da bai san yana da shi ba sai yanzu aka ji cewa yana da shi to haramun ne ya ki domin zai cutar da dan uwansa in an yi haka din kuma insha Allah Allah na dauke abu duk waɗannan dai cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo to shine anan malaika jibril yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a yace wa min au ainin hasidin ko kuma aini hasidin kai daga idan wani mai hasada shi yasa hasada ba ta da kyau wasu mutanen ba kambun baka ne da su ba amma karfin hasada a zuciya shi ma yana haifar da irin wannan in mutum zuciyarsa baka ce ba wato tawakkali ga Allah ba alaka mai kyau ga Allah kullun baya san alheri ga jama'a in yaga wani abu na alheri tare da wani sai ransa ya baci to akwai wanda karfin hasada su tana sa cuta ta shafi mutum sai sa kullun yake da muhimmanci mutum ya saba da addu'ar neman tsari din daga idan mahassada din Allah tsare mu baki daya sai ce Allahu yashfika Allah ya warkar da kai sai kuma ya karasa ya ce bismillahi arqik da sunan Allah nake yi maka ruqya nake maka addu'a wannan riwayar kenan akwai kuma hadisin Aisha shi ma yanzu wannan da na karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri ne akwai hadisin Aisha shi kuma da take cewa kana idza shtaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani ciwo ko ba shi da lafiya ja'ahu jibril sai jibril yazo masa ko kuma raqahu jibril sai malaika jibril yi masa ruqya qala sai yace bismillahi yubrika da sunan Allah Allah zai warkar da kai shine yubrika bur'i nan ce bur'i ana nufin waraka daga ciwo wa min kulli da'in yashfika kuma zai warkar da kai daga kowace cuta wa min sharri hasidin idha hasad daga kuma sharrin mai hasada idan ya hasada wa sharri kulli di'ainin da kuma sharrin duk wani mai ido ma'ana mai kambun baka yawa ainin nan ana nufin kambun baka ya tabbata cewa ainin nan gaskiya ne ina jin mun karanta wannan a baya ko mun bi ba yana nan zai zo mana gaba cewa wasu mutanen suna ƙaryata irin wannan abubuwan su ce wai ba wani abu mai suna kambun baka wannan ba daidai bane tabbas gaskiya ne akwai abin da kan samu mutum in wani ya ganshi da irin wannan ko ya bashi sha'awa da makamancin wannan da kullun baya nufin kuma mutum mu dauki shu'unci mai yawa cewa komai ba za mu yi ba dan tsoron bakin mutane wannan kuma yana hana irin wannan shi kuma wannan zai shiga babin canfi kai abin ka tsakani da Allah gaba gadi duk abin da ya halatta je kai abin ka in wani irin wannan abu ya faru to dama kullun shi yasa ake so ka fara shi da sunan Allah sai Allah madaukaki ya tsare ka shi kuma mutum duk abin duk mutumin da yaga wani abu bai bashi sha'awa to ya saba da wannan lafazi na masha Allah tabarakallah daga irin mu alhamdulillah nan da dama mutane ba su duk da cewa akwai ba wai babu maganar tamfa-tamfan ba amma akwai wasu wuraren za ka ga larabawa da suka karanta waɗannan kuma wannan karatun na aqida ne tare da su Saudiya ko yawo wani bai larabe yake da ɗansa kaga ɗan misali ko gaisa zai ji daɗi kana cewa ka masha Allah wannan yaron naka masha Allah saboda kawai tsoron kar ka yaron ya baka sha'awa kai shiru wani abu ya same shi sai ka je yana tsammanin ko aininka ne ko makamancin wannan to waɗannan abubuwan kada hasasiyar mu ta yawa a kansu yawa amma dai yana da kyau kullum a riƙa yin abubuwa da sunan Allah kuma duk abin da ya baka sha'awa ko mutum ne ko yaro ko babba ko wani aiki ko gini ka gani ya baka sha'awa ka ce masha Allah tabarakallah shi yasa zaga wasu har suke rubuta in sun yi sabon gida sai su rubuta masha Allah tabarakallah, ma'ana daga ka gani kai ka karanta. To abun bai kai ga haka ba, saboda bai zo a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dan ka gina gida ka rubuta masha Allah tabarakallah ba, amma dai a ilmantar da mutane duk lokacin da wani abu ya baka sha'awa to ka saba da fadin masha Allah tabarakallah, in Allah madaukaki ya so zai tsare wannan abu. To mun ji wannan abin da shafi ruqiyan da malaika Jibril yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kin, sannan yace waraqa mukuma litafi, yace waraqa huwa kaseeran min as-sahabati, shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruqya ga da yawa daga cikin sahabbai. Akwai lokacin da ya sami wani bashi da lafiya, ya dora hannunsa akan wurin ciwon, yace azhibil ba'sa rabban nas washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama, shi ma ya fadi wannan, Allah madauki kuma ya warkar da shi. To idan misali ciwon ciki ne ko menene ke sa nake cewa ba wai dole sai harkar aljanu bane ake karatu, ko zazzabi ne maka yawa ko kamun kai din da ake cewa da Hausa, ko ka dora hannunka akai azhibil ba'sa rabban nas washfi anta shafi, ma'ana azhibil ba'sa ka tafi da wannan cuta rabban nas ya ubangijin mutane, washfi kuma ka warkar, anta shafi kai ne mai warkarwa, la shifaa illa shifaa'uka babu waraka banda waraka taka, a shifaan la yughadiru saqaman wato warakar da bata barin cuta, inda an same ta to insha Allah ba za ta bar wato cuta ba. To Allah madauke ya taimake mu. To Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi wannan ruqya ga wasu, shine anan kasa ma yake ba mu labari din ina jima sai ko kuna da wannan, shi mimman raqa'umur rasulu sallallahu alaihi wasallam, daga cikin wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taimake musu ruqya akwai Al-Hasan wal Husayn, Al-Hasan da Husayn ya'yan Fatima wato jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhuma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ruqya wa kana yaqulu, yana cewa inna abakuma kana yu'awwidhu bihima Isma'ila wa Ishaqa, da ya karanta wata addu'a sai yace wannan addu'ar babanku Ibrahim yana irin wannan addu'ar yana yin ta ga ƴaƴansa Isma'il da Ishaq, kaga su ma kamar misali nan ga Al-Hasan da Husayn jikokin sa su ma yana musu kamar yadda Annabi Ibrahim yake wa Isma'il da Ishaqa ƴaƴansa guda biyu. Ya'ani Ibrahim alayhi salam yana cewa a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli 'aynin lamma, yana cewa a'udhu bi kalimati llahi, ina neman tsarin Allah, bi kalimati llahi da kalmomin Allah, attamma cikakku, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, ko kuma da Allah madauki fadi a Qur'ani, min kulli shaytanin daga kowanne shaytan, wa hamma da dabba mai yawo a kasa, ma'ana ko irin su maciji da su kunama masu cutarwa, wa min kulli aynin lamma da kuma kowanne ido mai cutarwa wanda in ya galle ka zai iya cutar da kai, da saboda ko zarginsa ko makamancin wannan. To Allah madauki tsari mu, sai ce unzur al-Bukhari kitab al-anbiya, littafin annabawa kamar da isa masa suna. Haka nan kuma ana wannan addu'a wajen dukkan abin da yake bin san mu, duk abin da yake fidda sun sune hawam, da ma'ana kiran su sune hawamul ardi, asalin hawamul ardi sune dabbobi da suke rayuwa a cikin kasa, sune hamma. To Allah madauki tsari mu, dace kuma Allah tsare mu daga dukkan abin da zai cutar da mu da ƴaƴan mu da matan mu. Yace wa aqarrahum ala fi'liha, kuma littafin kenan. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su sahabbai akan aikata ruqya, ma'ana sun yi ruqya bai hana su ba, bai ce laifi bane, bal kai ba ma haka ba, wa amarahum biha, har ya umarce su su riƙa yin ruqya, in wani ba shi da lafiya su karanta masa alqur'ani ko addu'o'in da shi ya karantar da su, wa ahalla lahum, kai har ma ya halatta musu akhdhal ujrati, karban lada alaiha akanta, naka asali ya halatta wannan asalin sa hadisin sahabbai da suka fito suna tafiya wata ran suka je wani kauye, sai aka samu mai unguwar garin ya fadi ba shi da lafiya, wani abu mai sunmu ya sare shi, ko maciji ko kunama ta harbe shi, aka rasa yadda za a yi da shi. Shine da sahabban suka go wucewa, sai mutanen kauyen suka tsaye da suka ce, a cikin ku akwai wani wanda ya iya ruqya? Suka ce eh, amma sai kun ba mu wani abu, ba za mu yi muku kyauta ba. Shine sai suka ce to me za a ba ku, shine aka ba su rago daya aka yanka su kuma suka yi ruqya din suka go kuma suka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ai ba komai har yake cewa da sun so da sun kawo masa raban sa shi ma na wannan naman ragwa wannan ke nuna cewa ashe ya halatta karbar wani abu irin wannan akan wato abin da yake na ruqya din sai dai maganar da malamai suke yi shine ya halatta kenan mutum ya bude shago ya bude shago kawai ana zuwa ko kuwa sai idan bukata ta kama tilas a zo a same shi a gida ya je wa mutane to idan mutum bai dau abin a matsayin kasuwanci ba asalin babin taimakon al'umma ne ba matsala bane amma kuma a kiyaye a bi dokoki da ka'idojin da ake yin wannan ruqya kamar da in ban manta ba ran juma'a muke magana akan abin a hudu ba cewa abubuwan sun yi wa mutane yawa a zamanin yanzu da wanda aka san shi da karatun da wanda ba a san shi da karatun ba yanzu mutane suna nan ko ina sai tallan magani wannan abubuwan yana da kyau a kula yawa harka ce da ake zuwa a ilman ai a neme ta a ilmance kuma musamman abin da ya shafi wannan ruqa din nan ruqya yana da alaka da ilimi ma'ayoyi ne na alqur'ani hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba mutum zuwa yayi koya aka koya masa ba to maimakon ya amfanar akan samu cutarwa yau dan haka mutum ba dauka zai kawai sana'a ce ya samu ba amma in mutane suna bukata din ba laifi bane kuma yace sai an bashi amma kuma ya maida wannan hanyar abincin su sahabban ba haka suka yi ba kaga ba hanyar abincin su bace yau sun zo wucewa ne wata rana kawai suka ce ai musu kaza dan haka wannan da bambanci da kuma mutum yace zai sa abun a matsayin hanyar kasuwanci malamai sun yi hani akan haka din Allah madauki ya tsare na eh wai ba hadisin na so fada gaba daya ba akwai abubuwa da yawa saboda sun ki musu ko liyafa ko su sauke su shi yasa mala Allah da sun musu wannan da ba su nemi wannan din ba amma tunda suka ce to sai an musu kaga dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya fassara wannan din da ujira yawa dan haka shi yasa malamai suka fahimci cewa wannan lada ne suka karba akan yin hakan kuma daidai ne ba matsala ba sai ce kullu zalika fi sahihaini duk wannan yana cikin Bukhari da Muslim in aka koma za a samu wadannan shi wa ghairihima da kuma wasu littafan ba wannan guda biyun ba to sai tambaya ta gaba
ma hiya ruqal mamnu'a
la
hiya ma lam takun min al-kitabi wa as-sunnah wa la kanat bil arabiyya بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحب كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين
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 والمخرفين
والمخرفين وكثير مما
ينظر
وكثير ممن ينظر في كتاب الهياكل
في كتب الهياكل والطلاسم
وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليس منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا في كما بيناه في شرف السلم وغيره
نعم تو wannan tambaya ta gaba tunda yanzu mun ji wannan tambayar da muka kare wacce ruqya ce ta halatta yanzu ko aka tambaye shi zai fada wanda take a cikin Qur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga hadisi daga wato da lugar larabci ma'ana ta zama daga lugar larabci Qur'ani ko hadisai sannan ta zama da larabci ba da wani yare ba sannan kuma da mutum ya kudurci a zuciyarsa cewa ba ita ce take warkarwar ba a'a da nufin Allah ake samun waraka duk dai abin da ya ambata to wannan tambayar kuma sai ke cewa ma hiya ko marruqal mamnu'a wace ruqa ce din ko wanne ruqya wanne karatu ne wanda yake ba daidai din ba wanne abu ne da za a karanta wace ruqya ce tabbata halatta ba sai ce hiya ma lam takun min alkitabi wala sunna idan sai wadda ba a qur'ani take ba ba a hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wala kanat bil arabiyyati kuma bata kasance da larabci ba irin wannan da ake su ya haqaqa ya ilu ya rauqa ya ilu ya sunayen aljannu da mala'iku da wasu suke cewa wannan mala'iku ne irin waɗannan abubuwa waɗannan duk ba ruqiya bane wanda suka halatta haramun ne ai wannan bal hiya min amali shaytan yace wannan suna cikin aikin shaytan wastikhdamihi da kuma aiki da shaytan sa shaytan yayi ma hidima wattaqarrubu ilayhi bima yuhibbu da kuma bautar shaytan neman kusanci zuwa ga shaytan da abin da shi shaytan din yake so duk waɗannan abubuwa kuma dama haka ake yin su su masu sihiri da'iman wa abadan babu mutane masu kazanta a duniya irin su kaje kuma ka gani ko kuma in ce karka je eh bai kamata ka je ba amma ka bincika in kana so ka bincika za ka ga cewa ba mutanen da suke da san kazanta irin shedanu ko masu sihiri saboda a dabi'ar su aljanu dama san menene abincin su da kazanta kashin dabbobi da kashi a bola cin bola wannan shine abinci mafi dadi kamar da za a soya maka mafi kyan abincin da zaka sa a bakin ka to su kuma abin da suke so shine kazanta kaga kenan ashe in har za a yi musu abin da suke so to ba za a zauna da tsafta ba sannan kuma ba sa son zuciya ta zama tana da tsarki da alaka mai kyau da Allah ba sa son su ganka da bautar Allah da tawakkali mai kyau karatun alqur'ani tsafta fes sa turare shi yasa za ka ga cewa masu magani na harkar aljanu kullum suna cewa a riƙa sa wani turare ko na musamman ko kuma dai turare saboda su aljanu ba sa sha'awar turare sun fi son kullum kazanta shi yasa za ka ga inda masu sihiri suke za ka gansu kazamai da datti kayan su baki irin sai ka ga kamar wasu mutanen a rashin fahimta sai su ce gudun duniya ne ba su da wata alaka da gudun duniya saboda duniya ake kai musu kullum ko ba haka ba yawwa ai ta ba su motoci iri-iri duk irin motocin da ake ba su da kuɗin da masu sihirin nan suke samu wallahi za ka ga cewa rayuwar su ba ta da kyau ko ba haka ba ne za ka ga su ba jin daɗin rayuwar suke ba kuɗin ba jin daɗinsa suke ba amma suna yin wannan harkoki kullum cikin kazanta da damuwa kuma da raba mutane daga imaninsu Allah maɗauki mana maganin irin waɗannan shi yasa to kullum shaidanu abin da suke sa su shine a yanko kaza da jini iri na kaza jinin haila a ce a rubuta ayoyin alkur'ani da shi ko a rubuta qur'ani a wanke sai a ce mace ta dauka ta yi tsarki da shi lokacin da take haila duk abin da zai bata addini sai an sa mutum yayi wannan to shi yasa dama malamai suka ce duk mai wannan hulɗar da aljanu to ba musulmi bane kafirci ne wannan kat'an fita daga addinin musulunci dan duk mutumin da zai je dauki ayoyin alqur'ani ya sa su a irin wannan sura wannan aikin kawai ko ba sihiri ya fidda shi daga addini to ballantana kuma ga bautar shi wannan shi shedani da kuma abubuwa za ku ga su neme ka da kawo abubuwan mamaki komai sai a gaya maka wani adadi guda kaza yawwa ana neman ka kawo kaza guda 999 da guda 9 da kaza sai kawai ka ji abin ko zai maka wahala samuwa kawai sai ka dauka wani sirri ne a cikin abin kawai dan a wahala daga duk ƙarya ne yawwa ko a ce guda 7 sau 7 kullum karfe 7 kuma za a sha kaza da irin waɗannan abubuwan dai shi mutum daga yaji wannan sai ya tsorata kuma za su suna da wata hanya wata sihirin ba gaske bane amma suna da rufa ido za su yi maka wani wasa da hankali farkon zuwanka dama suna hulɗa da aljanu aljanin za su ba su labarin wani abu tunda aljani yana yawo yadda kuke yawo ya ganka da zuwa kofar gidan wani kila an sace wani abu kila yana da ilimin lokacin da aka yi satar ya ga barawa kuma ya ga inda ya je kai sai zo ya ga yawo bokan ai ya ga inda aka je aka kai kana zuwa sai ce ai wani kaza ne aka dauka kuma yana wuri kaza yanzu aje yanzu za a zo wuri sai ka gyara zama ka ce ai malam din ne ya san komai kuma duk waɗannan sharance-sharance ne a ɗebo kuɗaɗe da yawa a ta tila musu kuma bayan sun raba ka da imani waɗannan abubuwan yana da kyau da Allah a ilmantar da mutane wallahi ba hanya ce mai kyau ba in aka nisanci wannan Allah zai ba mu zaman lafiya kuma ya sa cutar ma ta ragu Allah kiyaye mu to mu karasa sai yake cewa bal min amali shaytan yumin wannan ko sai ce kama yaf'aluhu kathirun min ad-dajajilati kamar yadda da yawa daga cikin dajjalai suke aikatawa dajajila jam'in dajjal dajjal shine makaryaci kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa sai kunu ba'di kazzabuna dajjaluna 30 kulluhum yad'i annahu yad'i nubuwa bayana za a sami mutum 30 makaryata za su rika kowanne ɗaya daga cikin su zai da'awar cewa shi annabi ne to shi ne iya ba mutu wannan dajjal shi ne ake nufi da makaryaci wal musha'awzina da kuma masu canfe-canfe da duba 'yan sihiri dai masu surkulle su ne musha'awidina masu rufa ido duk sunansu ne wal mukharrifina da taɓaɓɓu wanda suke da kharif an ce mutum kharif mutumin da yake hankalinsa ya rikice dan za ka cewa mafi yawan mutanen nan ba su da hankali masu irin wannan aiki din to sai ce wa katirun mimman yanguru fi kutubil hayakil da kuma da yawa daga cikin waɗanda suke karatun littattafan hayakil hayakil jam'un haikal ne haikal ana nufin gidajen gumaka amma nan ana nufin hayakil ana nufin al-ajramus samawiyya wato zane-zane na halittun sama za ku ga mutane da yawa masu karatun ilimin sihiri suna amfani da ilimin tanjimi mun san tanjimi ai tanjimi shine ilimin taurare iri nau'i biyu ne akwai tanjimi na sanin lokaci da sanin lokutan fitar shiga shigar wata da fitar wata da kuma rana faduwarta da fitowarta wannan bashi da laifi kaje a nemi ilimin sanin lokaci wannan bashi da matsala ya halatta amma akwai kuma ɗaya gefen shine ilimin sanin tasirin waɗannan halittun na sama a cikin halittun duniya ma'ana a ce in aka ga tauraro kaza nan periscope ai abin amfani ne ko astrology akwai astrology at the astronomy suke cewa oh horoscope yawa eh horoscope to wannan shine wanda mutum za su rika amfani da cewa misali in aka ga tauraro kaza ya fito ko yayi nan sai a ce abu kaza ne ya faru ko yawa ne ya mutu ai kuna mutane da yawa sun san lokacin da an ga akwai wata zara in ta fito za a ce wani ko wani sarki ya mutu ko makamancin wannan irin abu ai muna faɗa wannan da ana yara ko yau ban sani ba ko har yanzu ana faɗi to waɗannan irin abubuwan shine wanda ya haramta a ce yau fitowar tauraruwa kaza zai haifar da kaza a duniya kowa ne zai mutu kowa ne zai rashin lafiya to wannan ilimin masu wannan littafan da aka rubuta akan wannan shi ake cewa kutubul hayakili mun gane yanzu yawa wa talasimi da kuma littafan tsalsama tsalsama shine zane-zanen nan na masu surkulle ai za ku wata takarda da suke zane su gida-gida dara-dara haka to ne shi ake ce matsalsami yawa hatimi eh da Hausa hatimi ake cewa ko to wannan hatimin shi ake ce matsalasi yawa to littafan da ake karatun wannan harkar duk mutumin da ke karatun irin waɗannan littafan to wannan ayyukan da ake a ciki na sihiri ne kuma abun da ake karantawa daga ciki ruqa ne wanda suke bata halatta ba sai yace ka shamsul ma'arif kamar littafin shamsul ma'arif sunan littafi ne wannan sunan sa kenan shamsul ma'arif a littafin wani malami ko wani dai mai sihiri kai zance sunan sa Abul Abbas Ahmad ibn Ali ibn Yusuf Al-Qurashi An-Nubi sunan sa Al-Bauni kai Al-Bauni yawa Al-Bauni ya rasu 622 wasu kuma sun ce 630 ya rasu bayan hijira yana da wasu littafan lataifil ma'arifi da lataifil awarifi da kuma kitabu lataifil isharati fi asrarul hurufi al-ulwiyati duk irin waɗannan haka za ku ji sunaye haka su kansu sunayen littafan wasu iri to duk abin da ke cikin irin waɗannan littafan kenan don su bayyana ko su koya mutane sihiri wa shumusul anwari da kuma littafin shi ma sunansa kenan shumusul anwar launi ibn al-hajj tilmisani shi kuma 737 ya rasu sunan littafin sa kenan shumusul anwari duk littafan tsafi ne yawa tsafa-tsafa ake koya a ciki shi yasa don haka wannan harkar ba wai haka kawai ake yin ta da ka ba duk wanda kaga yana yin ta zuwa yayi aka zaunar da shi aka koya masa akwai littafai na musamman na taba ba mu labari cewa daga cikin manya-manyan masu kokari ko kuma in ce wanda suka yi aiki da yawa a wannan harkar akwai yahudu a ciki yahuda suna da rubuce-rubuce kuma su sun samu nasu ne a tasirin da suka yi daga mutanen babil lokacin da Nabukadnassar al-babili ya zo ya kwashe su a matsayin bayi ya kai su babil a iraki suka zauna can tun kafin zamanin annabi isa alayhi salatu wasalam a lokacin da suka zauna a nan suka tasirantu da mutanen babil domin garin babil garin da aka haifi annabi ibrahim kenan kun san ai dama gari ne na masu damuwa da harkar taurari da wata kuma kumanta ba cikin alqur'ani Allah mun kiyaye mana ishara a wannan abin wa id qala ibrahim li abihi azara tattakhidhu asnaman aliha ai har ya kawo mana maganar cewa falan ma janna alaihi lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi har zuwa ƙarshe, saboda a wannan lokaci sun damu da wannan harka ta bautar taurari da tasirin taurari a cikin rayuwar mutane. To zaman da Yahuda suka yi a wannan gari, daga nan suka dauko ilimin a wannan harkar ta sihiri kuma suka rubuta shi a littafan su har suka sa shi yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci da suka dauka. To yace wa ghairihi ma da makamantan waɗannan littattafai mimma adkhalahu a'da'ul islami na daga abinda makiya addinin musulunci suka shigar da shi alaihi a cikin musulunci. Alaihi ai alal islam, yau damirin wannan alaihi yana koma kan alal islam, ai adkhalahu a'da'ul islami alal islam ne daga cikin abubuwan da makiya musulunci suka shigar wa musulunci. Walaysat minhu fi shay'in, waɗannan abubuwan ko ba sa cikin musulunci, dan kaji an ce wanda ya rubuta shi ne abul abbasi ahmad ibn ali, to matsafi ne yau karka damu eh Allah mu dauke ki ta ashe sa mutane daga cikin abin da mu anan saboda zan ce jahilcin mu a baya ya jawo duk littafin da aka samu da larabci to shikenan mu sai mu dauka hujja shi ko wace irin barna ce a cikin sa sai mu dauka daidai ne daga kai magana ce gashi fa a littafi musamman a ce littafin mai jan abin da mai yalan rawayar ko makubar bugun nan ne ba fari ba da dadde kenan za a ce to kaga wannan littafin sirri ne ko akwai wani abu a ciki to nan duk abin ba haka yake ba. Yau mutum zai iru waɗannan littafan kamar yadda malaman da suka bincike karin cika mana zancen ne yana da yawa, malaman da suka bincike akan wannan matsalar sun gano farkon waɗanda suka rubutu a wannan babin akwai wani Aristophanes shine ya fara rubutun littafi akan tsafe-tsafe da suke da tasirin taurari, shine babban malamin su, ta hanyar sa suka rubuta waɗannan littafan su ma har ya shigo cikin musulunci. Na san dai mun sha magana akan tarihin yadda littafan mutanen Greece ko da suka rubuta girka da suka rubuta da yaran su ya shigo cikin musulunci zamanin wasu daga cikin khalifofi a baya musamman daular Bani Abbas, lokacin da suka sa aka ɗebo musu waɗannan littafai su Rumawa sun binne littafan ma suna tsoron abin da ke cikin su, su ko suka zo suka tono suka ba wa musulmi, lokacin da musulmi suka ji labari wani khalifa ya ce a je a kawo masa, lokacin yana da wani zindiki shine abin nan wazirinsa an ce wazir ana nufin mai bashi shawara, malami mai bashi shawara, zindiki ne munafiki baya san musulunci, sunansa Yahya al-Barmaki, sai ya bashi shawara cewa akwai wasu littafai na masu hikima a je a kawo mana su. Da aka je gurin Rumawa suna kiristanci sai suka ce wani littafai kuke so, an ce ai littafan mutanen girkan nan da aka ce kuna da su, suka ce ai mun binne su a rami ne muna tsoron za su cutar da mu saboda mun karanta littafan mu mun ga cewa sun saba abin da ke cikin waɗannan, sai ya ce su dai a ba su suna so, ya ce ku ba su musulmi ku ba su kayansu, shikenan aka tono daga rami aka ba su, suka go aka ɗauko wasu kiristoci na Suriya ana ce musu Nestorians ila masu karatu da turanci za su ji su, to su Larabawa ne kiristoci, sai aka ba su kwangilar fassara waɗannan littafai daga Girk zuwa Larabci, shikenan wannan fikirar ta bauta da mai da hankali akan ilimin taurari da philosophy duk suka shigo wa mutane cikin addinin musulunci. Shine aka samu waɗanda suka fara ɗauka, kuka rika jin tunaninsu ya karkace daga hanya madaidaiciya, suna sukan ma manzanni, suna sukan Alkur'ani, kuma da musulmi ne su. Har su irin su Ibn Sina din nan da ake alfahari da shi cewa malamin likita ne, akwai littafinsa mai kyau yana mana da shi a library mu, sai Al-Qanun fi Tibb, littafi ne mai kyau wajen koyar da medicine, mutanen Turai da shi suka gina foundation na wasu abubuwa nasu na medicine. To wannan mutumin ya taimaka sosai a medicine, amma kuma shi a aqidarsa babu komai, yawa sun ƙaryata annabawa su soki annabta duk su ce duk shirme ne, ai ilimin hankalin nan yafi komai muhimmanci. To tun daga nan muka samu waɗannan matsaloli ko kuma abin har ya kawo mana cikin wannan abin da ya shafi sihiri, Allah kyauta. To muje sai ke cewa walaysat minhu fi shay'in wala min ulumihi fi dhillin wala fai'in, kuma ba sa cikin ilmomin addinin musulunci ko a cikin ko a wata inuwa, zilli da fa'idi inuwa ake nufi, ma'ana ba wata inuwa, ma'ana ba wani guri da zaka iya sa wannan ilimin a matsayin cewa ilimi ne na musulunci. Kuma ji abu insha Allah, yau sai ce kama bayyanahu fi sharhi sullami, kamar yadda muka ambata wannan muka bayanin sa a cikin littafin mu sharhin sullam, shine mai sunan me ma'arijul qabul sharh sullamil wusul, sunan littafin sa kenan sai wa gairihi da kuma wasu littafan dai da shi ya rubuta. To wannan shine karshen wannan tambaya din. Sai tambaya ta gaba yace ma hukumu ta'aliqi min at-tama'imi wal awtar. Dake lokacin ya kure ko? To ma iya tsayawa haka. Insha Allah darasin gaba sai mu tashi akan abin da ya shafi abubuwan ratayawa din. Dan sabon maudu'i ne. Dake maganar layu da kambu da guraye hukuncin rataya su suma da duk abubuwa ne da ake ratayawa da ya kawo su a ciki. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani. Allah ya amfanar da mu da ya tabbatar da mu akan tauhidi na kwarai. Na'am. Na'am. To tana da alaka? Ba ta da alaka? To mu ji abin da ke da alaka. La'allan kai abin kai yana da alaka da darasin ko? Yawwa.
Na
ruqya eh na iya kore aida ma ya fada mana ne dan mu koya eh bismillahir arqika zaka iya karanta masa kai ma wannan a matsayin kai ne mai karatu kuma sannan ka karasa ko ka karanta wasu ayoyi wadanda suka mai da hankali kan wannan abun kun sani akwai littafai da malamai da yawa suka rubuta akan sharuɗin yin wannan ruqya din yadda ake yi da waye kamata ma yayi dan ba kowanne mutum ne yake yi ba mutumin duk da yake da matsala shi kansa a zuciyarsa wajen karfin tauhidi ba ya shiga wannan harkar yawa ana samun waɗanda suka shiga harkar ruqyan nan maimakon su samu ta haifar da amfani ga wasu sai suka samu matsala a kansu ko dai aljini ya zo ya shiga jikin sa saboda sai su koma suna hulɗa da aljinin har ka ji ma wani ya juye yana cewa dazun nan sai magana da aljanin wani ya zo masa ruqya da ya karanta masa har ya bashi labarai ya ce idan ma sun yi hulɗa da wani da wani kaga mutum kawai ya koma boka-boka ba ruwanka aljanu suna da ƙarya sosai malamai da suke hulɗa akan wannan matsala sun yi tambihi akan wannan yana da kyau masu mai da wannan abu hankali akan wannan abun su kiyaye kada ya zama a mai da wuya a sallama wuya kawai a ta hulɗa da aljanu saboda sunan ruqya mutum ya kiyaye yau garin wannan zai fada ya rasa imani domin suna da ƙarya sosai abinda za su ɗauko maka na labari suna kawowa su haɗa mutane su ce sun gani yau wani da wani sun haɗu a wuri kaza sun yi kaza kai kuma su kawo ma labari sai ka ɗauki wannan zancen sai ka fara yaɗawa wannan kuma sharri ne Allah maɗaukaki bai haɗa mu da irin wannan ilmomin ba duk ilimin da ba na zahiri da za a iya hujja da shi ba za a yi maka hukuncin ƙazafi idan ka tuhumi mutum da shi. Yawwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke zaka a kiyaye da Allah wannan harkar ta na'am sassake a ce a jika ko a yi wanka ko a sha wannan duk ba laifi yawa saboda shi ai dan akwai ka'idar da malamai suka bayar mu duba wajen magani suna cewa duk abin da za a sha a matsayin magani ko za a yi amfani da shi a matsayin magani a duba abubuwa biyu ko dai ya zama shari'a ce ta tabbatar da cewa wannan abun magani ne ma'ana mun samu nassi a Qur'ani ko a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa abu kaza yana magani yanzu amfani da habbatus sauda aina muka samu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amfani da zuma nassin al-Qur'ani ko yawa ga ayoyin al-Qur'ani duk waɗannan sun tabbata amfani da su nassi ne yazo mana da su to wannan baka duban tasiri ko rashin tasiri domin misali habbatus sauda kowanne ciwo ana iya shanta kowanne ciwo tana kuma maganin abubuwa ko komai banda mutuwa yawa amma duk wani nau'i na biyu shine duk maganin da aka gwada an sassako aka gwada abu kaza cewa in an shashi yana maganin kaza to wannan shi ma ya halatta shi wannan tajriba ce al-ilmu tajribi yawa kamar APC Panadol an san in ana ciwon kai aka sha ana waraka bi iznillahi ta'ala to wannan ba laifi a sha saboda gwadawa akai aka sha hakanan wata bishiya in aka sassaka ko abin nan abin tumfafiya da menene mutane da ilmin ashab da yana nan ma'ana tibbul ashab nake so in ce ilimi ne shi ma na musamman masu ilimin gargajiya tibbin gargajiya ina ce tibbin nan ina nufin medicine ba tibbu ba eh yawa daga dai lafazin ne aka samu tibbu eh sai aka sa tsi maimakon ta to wannan ilimi ne mai kyau kuma malamai sun yi rubuce-rubuce da yawa akai amma kafin ka shiga ciki kai karatu to duk abin da ke ganye ne ko sassake na wata bishiya da za a sha wanda shine yake da tasiri wajen maganin ciwon to wannan duka ba laifi aina ji mun taba wannan magana wani lokaci eh haka ko turaren ko makamancin wani abu ko ai bukur a shaka yauwa mutun ya lilibe kansa da bargo ya shaki turaren hayakin ya shiga jikin sa tasirin hayakin zai iya wani abu duk wannan ba matsala bane amma abin da ba shi da alaka da ciwon yanzu misali a ce ka dauki biro biro kawai na rubutu in kana ciwon ciki sai ka kara a cikin ka sai a ce ga wani biro ciwon ciki zai tafi zaka yi tambaya me alakar biro da ciwon ciki to wannan sai a ce surkulle ne ina fata mun gane wannan haka duk abin da yake na da alaka mubashara direct alaka da ciwo a shafa shi ko a shata jiki ko a wanka ko makamancin wannan duk ba laifi ne Allah maduki ya sa mu dace to wannan yana fata tambaya akan bayanin yadda ake huduba ga yaron da aka haifa a sunnance sannan kuma ai mana bayani littafin da zamu iya samun karin bayani to huduba da ake fadi a in an haifi yaro abubuwa malamai sun ambaci abubuwa da dama dangane da ita bari in fara gaya maka littafin Ibn al-Qayyim Tuhfatul Maulud yau Tuhfatul Maulud kai ko fi ahkamil maulud a sarabar al-maudud wajen abin da ya shafi hukuncen da aka haife shi to dai ya kawo waɗannan al'amura me ake yi akwai abin da suka inganta wasu ba su inganta ba malamai sun yi aiki ga littafin a zamanin yanzu sun fidda hadisan da suke masu kyau sun bayyana wanda ba su da kyau sun bayyana su da aka ka sami littafin da aka yi masa aiki din zai taimaka maka akwai magana akan kiran sallah a kunnan dama ta da ikama a kunnan hagu in an samu yaro lokacin da aka haife shi duk da malamai sun magana akan isnadin wannan din wasu malaman suka hassana isnadin wasu kuma suka ce da'ifi ne to wadan ka ji mutane in ka ji malamai sun yi magana akan wannan sun ce ana yi wanda ya tafi ga cewa hadisin hasan ne to yana fadin cewa ana yi wanda kuma yace da'ifi ne zai bari ya ce ba a yi banda wannan akwai tahniki shine a tauna dabino sai dan danshin ko ruwan sa sai a diga ma yaron ya zama shine farkon abin da ya tsotsa galibin mutane suna barin wannan sai an yi nisa ma sannan a zo aiwa yaro yau ku koya ma uwar in ba za ka in baka nan kafin ta bashi mama ya kamata ai wannan yau ko in lokacin kana kusa daga an haife shi a miƙo ma kai masa wannan kafin mama wato ya sha mama da zai sha daga mahaifiyarsa in an yi wannan a sa masa suna wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a lokacin da yayi wa jariran da aka kawo masa ya sa musu suna kuma ka zabi suna mafi kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yace ahabbul asma'i ila Allah abdullahi wa abdurrahman irin waɗannan sunaye da kuma dai duk sunan da ya tabbata mai kyau sunan annabawa ne sunan sahabbai da kuma sunaye dai da suke da ma'ana mai kyau ba sunaye waɗanda ma'anonin su ba su da kyau ba wannan adunkule kenan Allah ya samu dace wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk